بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايهاكا منا قار جدد قودياك الله سبحانه وتعالى يدام وننسى فيات أصبر يومنا تقوس قوتا ربيع الأول hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na shekara 1445 a kida miladiya yau muna 23 ga watan 9 shekara ta 2023 mun dawo wannan majalisi don ci gaba da karatun wannan littafi al-aqidatu wasatiyya na babban malamin addinin musulunci Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah muna fatan Allah madaukakin sarki ya gafarta masa idan yan uwa ba su manta ba zama ta ƙarshe da muka yi mun fara karatu a cikin muqaddimar wannan littafi wanda ina jin mun karanta gaban farko da malam ya kawo ita ce bismillahir rahmanir rahim ita muka yi bayani akan ta sai muka dakatar da karatun kuma mun yi shimfiɗa a wancan lokaci in ba ku manta ba cewa wannan littafi na al-aqidatul wasatiyya tana da wata irin miza ta musamman tana da wata irin daraja ta musamman a cikin littafin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah saboda wannan littafi wato malam ya kawo shi ne domin ya tabbatar da ingantacciyar aqidan Ahlus Sunna wal Jama'a ya kuma tabbatar da wato abinda Ahlus Sunna suka ginu akai na aqida da mu'amala kuma wannan littafi malam bai kawo zantuttuka na batattu ba wanda yakan kawo su a waɗansu littattafai nasa ya kuma yi munakashin su sai kaga littattafan Ibn Taymiyyah sun yi girma ƙwarai da gaske sukan ce akwai istidraj wato idan ya ɗauki mas'ala yana tattaunawa akan ta yakan tunkuɗa ta sai ya kai ta bango gabaki ɗaya yakan yi mata munakasha sosai to amma a wannan littafi kawai ya kawo zallan madaran aqidan Ahlus Sunnah ne sai dai abin da ya zama babu makawa sai an dan goge shi an tabe shi sai a tabe shi a takeicen takaitawa sai a wuce wannan na daga cikin wato kiman wannan littafin hakanan kuma cikin abin da ke nuni akan kiman wannan littafi irin manya-manyan mas'aloli da shi malam ya dauko ya tattauna su a cikin wannan littafi wanda yake kungiyoyin da suke jidinta kansu da addini da dama sun bace a cikin su mas'aloli ne waɗanda suke da alaka da aqida ba mas'aloli waɗanda suke da alaka da fiqhu ba mas'aloli na aqida wanda yake kungiyoyin da suke jidinta kansu da musulunci sun bace da yawa akan irin waɗannan al'amura to sai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya dauko mafi yawan su a cikin wannan littafi ya tattauna akan su ya tabbatar da abin da yake shine gaskiya ta farkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da sahabbansa sannan mun shiga bayani akan bismillah wanda muka yi bayani akan tun daga ba'un din da ke farkonta bismillahi muka buji cewa wannan ba'un ana kiranta ba'ul isti'ana ba ce na neman taimakon Allah subhanahu wa ta'ala wato neman taimakon Allah da agajinsa da daukinsa akan abin da zaka fara kuma aka kawo bismillah wato sunayen Allah gabaki daya baka dauki wani ka bar wani ba ka tattaro sunayen Allah gabaki daya da wanda kai ka san su da wanda baka san su ba da wanda Allah ya saukar a cikin littafi da wanda Allah ya sanar da daidaikun annabawa da wanda Allah ya bar su a cikin ilimin gaibin sa to gabaki daya ka tattara su ka ce ya Allah ina neman taimakonka ina neman agajinka ina neman tallafinka da lutufinka akan ka agaza mani ka taimake ni kai min gamdakatar ka datar da ni cikin abin da zan yi kuma ka tsare ni daga kurakurai da zamiya da duk abin da zai zama bai dace da gaskiya ba shine ma'anan wannan ba'un din da aka kawo aka kuma raba shi da sunayen Allah bismillah mun ji ma'anan Allah shine al-ma'bud in aka ce Allah to ya samo asali ne daga wata kalma ta larabci aliha ya alahu ilahatan wato bauta daga nan ne aka samo lafazin aka samo Allah ma'anan Allah shine al-ma'bud shine wanda ake bauta masa akan cancanta shi yasa aka ce wannan suna ne da bai tarayya da kowa a cikin sa ba subhanahu wata'ala ba a kiran kowa da wannan sunan sai Allah rabbul izzati wal jabarut babu wani wanda yake tarayya da Allah a cikin sunan shi ne Allah har muka yi bayanin cewa waɗansu ma malamai sun tafi akan cewa lafazin Allah shine ismullahi aljalala akan ce ismul jalala ko wato sunan Allah mafi girma to malamai da dama sun tafi akan cewa Allah shine ismul jalala wato ismullahi alazam nake so in ce ismullahi alazam sunan Allah mafi girma wanda in aka roke shi shi zai amsa in aka nemi tsarin shi da wannan suna zai ba mutum kariya saboda suka jibintar da cewa duk wata suna akan raba ta ne da Allah amma shi sunan Allah ba a raba shi da wani suna daga cikin sunayen Allah zaka ce Ar-Rahman na daga cikin sunayen Allah Ar-Rahim cikin sunayen Allah Al-Malik cikin sunayen Allah As-Salam cikin sunayen Allah kenan kaman Allahu sunan Allahu kaman shi ita ce suna mafi girma wacce ta shiga gaba duk wata suna sai ta rufa mata baya amma ba za ka ce Allahu na daga cikin sunayen Al-Maliku ba Allahu na daga cikin sunan Al-Quddus Allahu na daga cikin sunayen As-Salam kaga ba a faɗin wannan ko a larabce ko a hausance ko a wata irin ko a wani irin harshe ba sa faɗin wai Allahu a matsayin ya zama yana rakiya cikin sunayen Allah to da dama daga cikin malamai suka tafi akan cewa Allahu shine ismullahi al-azam duk da kasancin akwai dan su zantuttukan ko masu ƙarfi baya ga wannan din amma dai kuma ba zai kore Allahu ya zama ismullahi al-azam ba man ji ma'anan ar-rahman da ar-rahim sifofi ne da sunaye guda biyu ko kuma sunaye guda biyu ne waɗanda suke kunshe da sifofi masu albarka na rahama da tausayi da jin kai na Allah subhanahu wata'ala zuwa ga bayinsa kuma mun ji kowanne daga cikin su abin da yake nufi in aka ce ar-rahman wato lokacin da Allah ya sifantu da sifa ta rahama tun kafin ya halicci kowa tun kafin ya halicci koyi saboda kana Allahu wa laysa ma'ahu ahad wa laysa ma'ahu shay an yi lokacin da yake Allah kadai ne babu komi tare da Allah ba sama ba kasa ba wuta ba aljanna ba iska ba wuta ba ruwa ba komi Allah shi kadai ne to a wannan lokaci fa Allah yana da sunan shi na ar-rahman da haka lokacin da Allah ya sadar da rahaman shi zuwa ga bayi to a wannan lokaci kuma sai ya zama sunan Allah shine ar-rahim lokacin da ya sadar da ni'iman shi zuwa ga bayi lokacin da ya saukar musu da ruwa sunan shi ar-rahim lokacin da ya ba su iska suka shaka sunan sa ar-rahim lokacin da ya aiko musu da annabi sunan shi ar-rahim lokacin da ya saukar musu da alqur'ani sunan shi ar-rahim lokacin da ya aiko da sauran annabawa da duk wata ni'ima komin girmanta komin kankantanta daga Allah zuwa ga bayi to wannan sifan Allah ta ar-rahim ita ce ake jibinta ma Allah subhanahu wata'ala a wannan lokacin sai wannan ya zama wato yayi kaman a ce ya ci gyaran zancen da yake cewa ar-rahman shine mai gamammiyar rahama a duniya ga kafirai da musulmi da kowa da kowa ar-rahim mai keɓantacciyar rahama ga mummunan ranar tashin alkiyama wancan zance da muka kawo sai ya ci gyaran wannan magana musamman kuma la'akari daga wani hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada addu'a ne yayi bakin ciki da bashi da yema mutun katutu wanda al-Imam at-Tabarani ya ruwaito shi kuma Sheikh al-Albani ya inganta shi Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khairu innaka ala kulli shay'in qadir innaka ala kulli shay'in qadir rahmanu ad-dunya wal akhirah wa rahimuhuma tu'tihima man tasha'u wa tamna'u minhuma man tasha'u irhamni bi rahmatik tughnini biha min rahmati man siwak wannan addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya mu wani sahabi akan biyan bashi a ciki ya jinjina ma Allah akan cewa shine rahmanu ad-dunya wal akhirah wa rahimuhuma Allah shine ar-rahman a duniya da lahira ashe sifan ar-rahman bata zama gamammiya kadai a duniya ba kuma ar-rahim bata zama kebantacciya kadai a lahira ba bal da ar-rahman da ar-rahim duk suna aiki a duniya ar-rahman ar-rahim suna aiki ranan tashin alkiyama tunda annabi ya ce rahmanud dunya wal akhirah wa rahimuhuma Allah kaine ar-rahmanud dunya kaine ar-rahim din dunya kaine kuma ar-rahmanul lahira kaine ar-rahim din lahira wannan yana alamta cewa wancan fassarar da ake cewa ar-rahim ke bantacciyan ni'ima ko kuma ke bantacciyar rahama ga mummune ranan tashin alkiyama wannan zancan ba zai zama karbabbe kai tsaye ba musamman kuma ga wadansu ayoyin alqur'ani mai girma inda Allah ke nuni akan cewa inna Allah bin nas la raufur rahim lalle Allah dangane da mutane la raufur rahim mai rahama ne mai rangwantawa da kaga mutane gabaki daya da aljannun su da mutanen su da fasikan su da fajiran su da musulmin su da kowa da kowa rahim din Allah subhanahu wataala ta riga ta kewaye su ala ayi hal dai mun gabata dodin su bayanai abinda muka fadi yanzu shine kaman wato ainihin rairayi abinda muka gabatar a wancan zama yau inda zamu tashi ne inda mallan ke cewa alhamdulillahi allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yuzhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ya ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah allazi arsala rasulahu bil huda wannan wanda ya aiko da annabinsa ko manzansa bil huda da shari'a wa dinil haqq da kuma addini na gaskiya li yuzhirahu ala ad-din kullihi Allah ya aiko annabi ne da shari'a da addini na gaskiya domin ya rinjayi gabaki daya addinai wa kafa billahi shahida kuma Allah ya isa ya zama mai shaida akan gaskiyan annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan wato kaman godiya ce ko kuma mu ce ita ce godiyan da mallan ya gabatar saboda duk wanda zai fara zance bayan yayi yabo ga Allah yana kuma da kyau yayi godiya ga Allah subhanahu wataala wannan yazo a cikin wato fara zantuttuka na annabi sallallahu alaihi wa sallam a wurare daban-daban zaka ji idan zai kawo ko idan zai yi wani sulhu ko idan zai yi khutba ko zai yi wani abu mai muhimmanci sai kaji manzon Allah ya fara da innal hamdalillah ko kuma alhamdulillahi nahmaduhu godiya ta tabbata ga Allah muna ƙara gode masa to irin wannan sai ya alamta cewa idan zaka yi zance mai kima to lalle ka fara da yabo ga Allah da kuma godiya ga Allah subhanahu wataala to shine sai mallan ya dauko wannan godiya ya kawo shi anan ya kuma yi iktibasi ne daga wata aya da ke cikin suratul fatih huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yuzhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida wannan aya ce kai tsaye a cikin karshen suratul fatih sai mallan ya iktibasin ta wato ainin ya dauko ta ya dauko hasken ta kawai sai ya kawo ta anan a matsayin godiyan da zai yi matsayin shimfida na wannan littafi nasa sai yace alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah a duk lokacin da kaji an yi godiya ga Allah to ana gode ma Allah ne akan dukkan gabaki ɗaya wani abin da ka san abin godiya duk wani abin da ka san ana yi a gode a duniya to Allah shike da mafi cikanta idan wani ya kyautata maka sai ka gode masa to Allah ke da kololuwan wannan godiya idan wani yayi maka alkhairi ka gode to Allah shike da kofan cikakkiyar wannan godiyar shi ya cancanci godiya saboda mene innal hamdalillahi godiyar dama ga baki ɗaya ta Allah ce a aikin haji zaka ji idan kana labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka ya Allah lalle godiya da ni'ima ga baki ɗaya ta kace kamar yadda ka san babu wani wanda yake da hannu a cikin ni'imomin da bayi suke amfana da shi iska ne ko ruwa ne ko gani ne ko ji ko harshe da kake magana ko hannu da kake miƙawa ko ƙafa da kake takawa ko dama da Allah ya baka ka ci daga bakin ka ya sauka a cikin ka ya amfane ka ya ƙara maka lafiya ya baka ƙiba ya baka natsuwa ya kuma baka hanyar da zaka je ka fitar da abin nan da kace in ya lalace a cikin jikin ka duk kamar yadda ka san babu wanda ke da hannu a cikin wannan ni'ima fama min ni'matin menene wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk wata ni'ima ta Allah ce to kamar yadda ka san ni'imomin nan gabaki ɗaya ta Allah ce to haka nan kuma duka dangogin godiya gabaki ɗaya na Allah ne to shine kake gaya ma Allah alhamdulillah godiya ta tabbata gare ka ya Allah alhamdu kamar yadda malamai suke bayani shine as-sana'u alal jamil al-ikhtiyari shine wato yabo saboda irin kyau akan duk wani abu kawai mai kyau duk wani abu mai kyau ai godiya akan shine alhamdu ai yabo kuma akan sa idan ka fahimci wannan sai kaga ashe Allah kofofin da ake masa godiya ba kofa ɗaya bace ana ma Allah subhanahu wataala godiya ta kofofi da dama idan ka dunkule su sai ka ce ta kofofi guda biyu kana godiya ga Allah kasancewan Allah shine yana da al-asma'ul husna yana da sunaye masu kyau da sifofi na daukaka wannan kawai ya isa ka gode ma Allah shine ar-rahman shine ar-rahim shine al-malik shine al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir al-khaliq al-bari al-musawwir al-jabbar haka sunayen da ba su da iyaka ko yanzu idan ka dauki littattafai da suke bayani akan sunayen Allah sai kaga kowane malami yakan yi ijtihadi ya tsatso abin da yake fahimtar sunan Allah da sifansa musamman da sunayen Allah a cikin ayoyin alqur'ani mai girma da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam sai kaga kowa iya abin da ka sani kawai sunayen Allah sun fi dari da kaza sun fi dari biyu da kaza sun fi dari uku da kaza to akwai kuma sunayen da yake Allah ya sanar da annabawa to akan waɗannan sunayen kawai Allah ya cancanci godiya Allah ya cancanci jinjina Allah ya cancanci yabo idan kana son ka gane wannan ma'anan da kyau shine idan ka ɗauki wani daga cikin halitta ka ɗauki sarki suna ɗaya yake da ita ba 99 ba ba sunayen da ba iyaka ba amma ka dubi inda mutane suke jinjina masarki ake daga mishi hannaye bibbiyu duk inda ya shiga sai an fade shi duk inda ya je sai an yabe shi suna ɗaya fa kawai yake da ita mai yiwuwa ma wannan sunan bai ba da amanan da ke karkashinta ba kawai yanzu sunan shi sarki sunan shi gwamna sunan shi shugaban ƙasa suna ɗaya ce fa amma duk inda ya je sai ka ji ana excellency Highness, Honorable. Wayannan duka lambobi ne na yabo akan yana da suna guda ɗaya. Yanzu duk yadda kake jin nan yanzu muna jin nan ɗakin Allah ne. Ko akwai wanda yake da shakka akan nan ɗakin Allah ne. Yanzu idan da sarki zai shigo nan. Galibin mu sai an miƙe mishi. Me yasa? Suna ɗaya kawai fa yake da ita sarki. In gwamna ya shigo sai ga an miƙe masa. Sai ka ga ladan yana neman ina kujeran da zai bashi suna ɗaya yake da ita sarki idan za ka yi magana da shi sai ka shirya ka kintsa in kana magana da shi baka wayye-wayye baka zuwa gaban sarki ko gwamna ka je kana magana da shi kana wayye-wayye gashi a gabanka amma ka zai ganin kawai ganin ka kalli can ko kana taɓe-taɓe ka taɓi nan suna ɗaya kaɗai yake da shi amma ka dubi irin yadda ake mishi jinjina irin yadda ake girmama shi ake mutunta shi
har akwai lokacin ma da idan ya zo guri to duk wani mai zuwa ya gama zuwa kuma duk wani wanda ya zo sai dai ya koma suna ɗaya fa aka bashi ina son ku gane suna ɗaya ce ba suna biyu ko uku ko huɗu ko goma ba wallahi al-masalul a'la cikan misali ya tabbata ga Allah to Allah yana da sunaye agurguje kawai zaka iya lissafo sunayen Allah guda 99 to shi kuma wani irin girma kake ji da godiya ya kamata da jinjina ya kamata ai masa kila an gane butun da kyau so da haka shine zaka gode ma Allah ta wannan kofan saboda yana da sunaye masu kyau da sifofi na daukaka da ba su da iyaka kai kana iya sanin guda 100 ko sama da haka kamar yadda nace gurgurdan ijtihadin malamai in ka dauki malaman da suka tsatso al-asma sunayen Allah daga cikin Qur'ani da Sunna zaka ga malamai kowa da irin ijtihadin shi akwai sunayen da an yi ittifaki akan su akwai dan sunayen da wani malami Allah ya haskaka mishi ya gane ya tsatso a cikin Qur'ani da Sunna wani malami shi kuma bai gano ba kaga idan ka dauki riwayan da muka fi sani a cikin sunan Tirmidhi wanda manzon Allah ya ce Allah yana da sunaye 99 man ahsaha dakhala al-jannata to shi akwai idiraji sai aka rattafo sunayen Allah guda 99 amma wannan ba daga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bane ijtihadin ɗaya daga cikin ruwatul hadisin wanda ya ruwato hadisin shine ijtihadi shi ya kawo abin da shi yake fahimtar shi ne sunayen Allah guda 99 wanda ya tsatso ta a cikin alqur'ani da sunna to baya ga nan malamai da yawa sun kuma yi irin wannan aikin su shaykhul islam ibnu taymiyyah sun yi su ibnu qayyim sun yi har malamai a wannan zamanin sun yi kokari sun sake bibiyan qur'ani da sunna gurgurdan zurfin ka a cikin qur'ani da sunna gurgurdan abin da kake iya tsatsowa a cikin sunayen Allah al-allama tusadi shi ma yayi a cikin karshen tafsirin sa ya fitar da waɗannan sunaye da yake sune sunayen Allah subhanahu wataala wanda ya tsatso a cikin Qur'ani da Sunna al-allama bin Uthaymin shi ma yayi Sheikh Abdul Razzaq shi ma yayi akwai dai malamai da yawa da suka littattafai suka fito da sunayen Allah sai kaga waɗansu sunayen akwai su a can ba su a can waɗansu akwai su a can ba su a can cikin sunayen da mu ba mu san shi ba a mafi yawa misali irin su Al-Jamil mu a cikin wancan zubin 99 da muka fi sani a da ba sunan Allah na Al-Jamil kuma sunan Allah na Al-Jamil sunan ya tabbata a cikin sunna inna Allah jamilun haka manzo Allah ya kira Allah jamil yuhibbul jamal as-sayyid mun karanta shi a cikin kitabut tauhid din baku manta ba amma ba mu san shi a cikin sunan Allah ba wancan as-sayyid haka sunan Allah ne akwai ire-iren waɗannan sunayen da yawa in kana bibiyar littattafan da aka rubuta akan sunan Allah da sifofinsa zaka samu wannan da yawa to kaga ana godiya ga Allah kasancewan shi yana da sunaye da sifofi a ƙarƙashin wannan rububiyyarsa take fitowa kawai shine rabbun nas shine rabbun nas a ƙarƙashin nan ake gode masa to kofa ta biyu ita ce kofan da kake godiya ga Allah akan ni'imominsa wanda yake ni'imomin shi dangane da akan bawa ba su kididdiguwa ko kai karan kanka yanzu ka zauna kace zaka kididdige ni'imar Allah ba zaka iya ba mun sani ba ko akwai wanda yake jin zai iya babu wanda zai iya kididdige ni'imomin Allah daga asubahin yanzu daga gama sallah zuwa yanzu iska nawa ka shaka misali to an ka ce ka auna iskan da ka shaka a kwana daya a kwana 100 a kwana 1000 zaka yi kididdigewa kar ka dauka wato ai iska da iska ne eh rundunan iska ne baiwan Allah ce amma kowanne shaka daya daban ne fa shakan ka na farko ba shine shakan ka na goma ba iskan daban daban ne kana shakan wani kana fitar da wani kana shakan wani kana fitar da wani ni'ima ce fa ta Allah kowace tana cin gashin kansa ne a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa sahaul layl wan nahar Allah shine mai kyauta dare da rana ara'aytum ma anfaqa منذ an khalaqa as-samawati wal arda za ku iya bada labari ku hararo irin abin da Allah ya ciyar na arziki tun daga lokacin da ya halice samai da kasai za ku iya nikan ta buga misali ai ka dauka kawai buhun masara nawa aka yi a garin nan bara buhun masara kawai a garin nan kana jin ba ai buhu 100 ba buhun masara ba ai 100 ba yafi 100 to ka bashi 100 kawai masara to gero fa dawa fa shinkafa fa alkama fa tumatir fa tattasai fa waken soya fa ka dauka kawai a garin nan kana jin adadi nawa aka yi to ka dauka a jihar nan ka dauka a kasan nan ka dauka a duniya gabaki daya wannan wani irin ni'ima ce ne fadi ka dauka tun daga lokacin da Allah ya halicci dan adam a duniya har ya zuwa yau adadin abinci nawa ya bashi akwai wanda zai iya kididdigewa Allah ba za ka iya kididdigewa ba to wannan za ka yi ma Allah godiya akan wannan ni'ima akwai wata ni'ima ko in ce akwai wasu ni'imomi mutane ma ba sa gane su sai in rashin su ya zo ne sai ka gane ashe akwai wata ni'ima anan yanzu wannan magana kawai da kake sai wani ya gane to wannan wata ni'ima ce ashe bai ga wata ni'ima kawai magana to me zai hana ka magana wanda ya bada ikon ayi maganin yana iya hana magana kamar yadda ya ga dama ran tashin alkiyama ya bada dama da kai kana ce baki ne kadai ke magana to yau sai ya ce yau tukallimuna aidihim wa arjuluhum yanzu kuma Allah ya ga dama ya rufe bakin yanzu hannu da kafa muke so ku yi magana ai dama Allah ne ya ga dama ya bada maganan a wannan harshen a bakin to yanzu ya rufe bakin yanzu kafa da hannu ku yi magana ya isa ko bai isa ba yanzu wani ba zai kida maganan da yake yi ma ni'imar Allah ba ce jiya dan uwa Malam Nura yake bani bayani Allah ya gafarta mu mahaifinsa mahaifinsa ya rasu shekaran jiya akai janazansa yace kaman wata hudu da suka wuce kawai sai Allah ya dauke maganan sa gashi ina kai koman shi fa sai je duk inda sai je amma ba magana bai iya magana har kafin Allah ya karbi rayuwarsa ya samu wata hudu ina rayuwa baya iya magana Allah ya gafarta masa Allah ya sa aljanna makoman sa to ashe yanzu wannan maganan da kai baka kida ta a cikin ni'imomi ashe ni'ima ce lalace mu muta kai ga in dai ba wai kuɗi ne mutun ya samu shi bai ganin Allah ya mishi wata ni'ima sai in ya ji shi da damin kuɗi yawa to yanzu ni'ima ta samu to ka je ka kwanta Allah ya baka iko kai bacci fa ba ni'ima bace wallahi ni'ima ce ba sai ka rasa ta zaka gane hadarin ta sai ka rasa ta zaka gane hadarin da ke cikin ta to wani bai ganin wannan a matsayin ni'ima to ballantana Allah ya baka iko ka ci abinci har ka ji ka koshi akwai wani bawan Allah da aka ce wani sinadari a kunnin shi ya mutu wanda yake tantance yake balansin din yake daidaita ji sai ya lalace idan cokali ya fadi karan da zai yi sai ya kusa sa ya suma saboda yayi makunnin shi kara da yawa akan wannan ya nemi magani a kasashe daban-daban to kai ko gashi yanzu Allah baka ji mai daidai ya daidaita maka jinka ko an sa lasfika yana nan ya daidaita maka to duka waɗannan ni'imomin da ma waɗanda ba za mu iya kididdigo su ba da wanda kai karan kanka in ka koma ka kalli gangan jikinka wa fi anfusikum zaka ga irin ni'imomin da Allah ya maka a gangan jikinka to kaga duka waɗannan ni'imomi ne to ana godiya ga Allah ta wannan kofa wannan shine idan ka dunkule kofofin kenan sai ka ce ana godiya ga Allah subhanahu wataala akan sunayensa da sifofinsa wanda a karkashin rububiyyarsa take sannan ana godiya ga Allah subhanahu wataala akan ni'imominsa wanda a karkashin uluhiyyarsa take Allah ya aiko da annabi Allah ya aiko da manzanni ya saukar da littafi ya shar'anta dokoki da hukunce-hukunce waɗanda suka dace da kowane irin zamani da kowaɗansu irin al'umma in an bi su kuma an samu shari'a duniya ta zauna lafiya a ji daɗin rayuwa a duniya a kyautata rayuwar duniya ko makoma ta yi kyau akwai ni'imar da ta wuce wannan to duka wannan ana godiya ga Allah subhanahu wataala ta waɗannan kofofi guda biyu to da haka shine ma'anan alhamdu jama'a kila mun fahimci wannan da kyau bambancin su da ashukuru bambancin su shine alhamdu shi sakakkiyar godiya ce akan kyau da kyautatawa akan kyau da kyautatawa shine muka kawo guda biyun nan kofofin nan guda biyu wancan kyau saboda yana da al-asma'u al-husna al-asma'ul husna wa sifatul ula kyau kenan ni'imomi kuma kyautatawa to sakakkiya ce Ashukuru kuwa godiya ne akan ni'ima. Amma ka wani abu sai ka gode ko dai da zuciya ko da harshe ko da gaba. In aka kyautata maka, in Allah ya kyautata maka sai kai sallah, kai godiya. In Allah ya baka lafiya sai kai sadaka, kai godiya. In Allah ya baka lafiya sai ka ce Allah na gode, kai godiya. Ashukuru kenan. Idan Allah ya baka wata ni'ima sai zuciyanka ta gaya maka cewa kai Allah fa ya taimake ka, kai godiya. Da haka sai kaga cewa alhamdu tafi fadi. Ita kuma ashukuru ana yin ta ne da gaba ko dai da zuciya ko da gaba ko kuma da harshe. Amma ita akan wata ni'ima ke bantaciya. Ila an gane bambancin su. Shi ko almadahu shi wannan yabo ne. Kawai yabo. Shin raban yaban nan akan daidai akan cancanta ko ba akan cancanta ba ana kiran shi almadahu. Yana iya zama an ya cancanta, yana iya zama bai cancanta ba. Shin rayayye ne ko matacce ko wani daskararren abu marirai? Duk irin yaban da aka yi mishi ana kiran shi almadahu. Kana iya yaban dutse, kana iya yaban wayan ka kace ka ai wannan wayan nawa ba in kanin jin dadin ta nake ba, ai wannan wayan kaji kaza kaji kaza kaji kazanta. Amma wayan na ai ba rayayya bace. To madahu kai mata ba sana'o ba shukur ba. Ila an gane. Kana iya ganin mutumin banza ma ka yabe shi, madahu kai mishi. Kana iya ganin mutumin kirki ka yabe shi, madahu kai mishi. Da haka shi almadhu shi ba wani daraja a ciki. Ya danganta in an yabi abinda aka yaba akan ya cancanta kuma akan gaskiya sai ya zama yabo. Sai ya zama alkhairi. In kuma akan ƙarya ne sai ya zama shiriri ta daban kaura. To almuhim dai anan sai malam yake cewa alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah wanda ya aiko manzansa bil huda da shari'a wa dinil haq da addini na gaskiya. Wannan rasul din shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Rasul shine mutumin da Allah ya aiko shi yayi masa wahayi kuma ya umarce shi ya isar da sakon wahayin zuwa ga bayi. Wannan shine ar-rasul, kuma shine ma dai annabiyu. Ila an gane shine ar-rasul kuma shine annabiyu wanda Allah ya masa wahayi kuma ya umarce shi ya isar da wannan wahayin zuwa ga bayi. Duk da kasancen su malamai sukan ta kokari su tantance meye bambancin annabiyu da ar-rasul. Waɗansu sai ka ji sun ce annabiyu wanda aka yi masa wahayi amma ba a ce ya gaya ma kowa ba, ar-rasul kuma wanda aka yi masa wahayi aka ce ya gaya ma jama'a. Waɗansu daga cikin malamai za ka suna kawo wannan a matsayin shi ne bambanci, amma hakikanin gaskiya wannan ba shi ne bambancin da ke tsakankanin ar-rasul da annabiyu ba, saboda Qur'ani bai gasgata wannan fasaran ba. Kana nasu ummatan wahida faba'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirina. Mutane sun kasance akan turban addini guda daya, fahtalafu sai suka samu sabani, kuma sai su waɗansu suka koma suka rika da addinin gaskiyan, waɗansu suka karkace ma addinin gaskiyan. Faba'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin, sai Allah ya aiko annabawa, waɗannan annabawan suna bishara kuma suna gargadi. A'a, ga annaba suna bishara suna gargadi, ashe suna wa'azi kenan. Kaga wannan ayan bata yadda da wancan fasarin cewa annabi baya wa'azi ba. Wama arsalna wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin. Allah ce so nawa muke aiko annabawa a cikin mutanen farko, so nawa annabi ne amma kuma Allah ya aiko shi. To da kaga annabi shi ma yana samun wannan sako ne isar da sakon Allah subhanahu wa ta'ala. Haka nan wancan ayan cikin suratul hajji wala nabiyyin, ka gani rasulun wala nabiyyin. Da haka duka dai Allah madaukakin sarki yana aiko annabawa da manzanni gabaki daya. Sai kasance idan annabi ya zama an bashi sako na musamman wanda ba yana gasgata sakon wani annabi ba ne, to ya zama rasul. In kuma an turo shi ne ya zo ya gasgata sakon wani annabi a baya, to shi kenan yana nan a matsayin shi na annabiyu. Kuma wannan ba wai tawayen daraja ba ne gare shi. Ila an gane. Don kar wani ya tsammanin cewa to ai ai tawayen daraja ne in aka ce annabi wani annabi ne wani ko manzo ne to wannan ya tawaye kenan babu wani tawaye a ciki duka assignment ne daga Allah subhanahu wataala kuma shi Allah yana zaben wanda ya ga dama ya bashi aikin da ya ga dama amma kuma fifita wasu akan wasu ko a cikin annabawa kai ko a cikin manzannin ma Allah fifita wasu duka rusul ne manzannin ne amma Allah daukaka darajar wasu akan wasu tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd wa'ancan annabawan da ma'awancan manzannin Allah fifita wadansu su akan wasu da haka ba matsayin su iri daya bane akwai ulul azmi minar rusul sanannuni akwai ulul azmi minar rusul su ne manya-manya daga cikin manzannin Allah salawatullahi wa salamu alaihim ajma'in su ne ulul azmi su ne qur'ani ya kawo su a surori guda biyu ya kawo su a cikin suratul ahzab ya kawo su a cikin suratul shura ban sani ba ko za ku iya tuna ayoyin musamman mutanen tsakiya nan ayoyin cikin suratul ahzab wanda ya ambaci annabawa guda biyar da ayan cikin sort to ko kawo wani ahzab din mutanen nan tsakiya a kawo daga farkon ayan tsakiya ka kawo wa iz akhadna minan nabiyina mithaqahum sai yace ni wa minka kai kenan annabi sallallahu alaihi wa sallama kaji daya wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam kaji guda biyar sune ulul azm min ar-rusul sune ulul azmi to daga nan gefen ku kawo cikin sautin shura mu ji to kai ka abun to shari'a lakum min ad-dini ma wassa bihi nuhan wallazi auhayna ilayk wa ma wassayna bi ibrahim wa musa wa isa an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fihi wadannan ayu guda biyu sun kawo ulul azmi min ar-rusul su suka fi sauran annabawan daraja sauran manzannin daraja to akwai kuma wadanda yake su kuma suna biye da haka dai a ce wannan manzo ne wannan annabi ne ba tauye darajin annabi bane ila an fahimta ba tauye darajin annabi bane sai dai idan Allah ya bashi sakon sabon sako wanda bai tarayya da wani ba to sai ya zama manzo in kuma Allah ya ce jaddada abin da wani annabi ya zo da shi sai ya zama annabi to shine malaike cewa godiya ta tabbata ga Allah da ya aiko manzon sa bil huda da ainihin shari'a abin da suke ce mai shari'a shine al-ilmun nafi'u ilimi mai amfani wa dinul haq da addini na gaskiya shine al'amalu salih aiki mai kyau wato suke cewa duk wani aiki da zai tsarkake zuciya ya tsaftace ta ya kuma rena dabi'a ya zama mai kyau ya kuma ainihin wato ya tabbatar da abin da Allah ya kaddara to wannan shine al-huda wa dinul haq al-huda dai shari'a wanda zai haskaka maka ka gane bata shine ma'anan al-huda shari'an da zai haskaka maka ka gane bata shi yasa malamai suke cewa shari'an ta kasu kashi biyu kamar yadda yake mun karanta a cikin kitabut tauhid din ba ku manta ba a babin da yake magana babu qaulillahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta yace shari'a ta kasu kashi biyu ne akwai shari'a hidayatu irshadin wa bayan shari'a ta kofan kai bayani ka kafa hujja na shari'a ko na hankali ka dora mutane akan daidai kai musu bayani filla filla ka gaya musu fari ka gaya musu baki kana mai kafa hujja to kaga wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama na yi haka nan duk wani mummuni wanda ya bi tafarkin annabi shi ma yana iya yin wannan shine ayan alqur'ani mai girma ta tabbatar wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lalle kai annabi kana shiryatarwa zuwa ga tafarki madaidaici to akwai kuma shari'a ta biyu at-tawfiq wal qabul Allah ya maka gamdakatar ka karbi gaskiya kai aiki da gaskiya shi kuma wannan bashi a hannun kowa sai a hannun Allah subhanahu wataala shine ma'anan fadin Allah subhanahu wataala innaka la tahdi man ahbabta kai ba za ka iya shiryatar da wanda ka ga dama ba wannan aya ta tabbatar da annabi ba zai shiryatar ba wancan aya ta tabbatar da zai shiryatar to wanda ta tabbatar da ba zai shiryatar ba ba za ka iya ma kowa gamdakatar ya karba addinin musulunci aiki da shi ba wannan haƙin Allah ne amma za ka iya yin bayani ka tsaye da hujja ka tsaye da dalili to wannan shi kuma shine aka gaya masa cewa innaka latahdi ila siratin mustaqim to Allah madaukan sarki ya ko annabi sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haqq li yuzhirahu ala ad-din kullihi domin ya rinjayar da addinin da Allah ya aiko annabi Muhammadu da shi akan dukkan wani addini kullihi gabaki daya. Malamai suka yi bayani cewa wannan zai faru ne a lokuta guda biyu. Lokaci na farko shine lokacin da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama din. Ya zo ya samu mutane akan bata a cikin duhu, kamar yadda Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yake faɗi a cikin Iqtida'u Siratul Mustaqim, yake cewa masu riko da addini ko dai ka ganshi yana riko da addinin da yake addinin ma duk an caccanza shi, an gurbata shi. Irin Yahudi da Kirista suna da addini na gaskiya wanda Allah ya saukar daga sama, amma sun gurbata addinin, sun yi ƙarƙare, sun yi ragirgi a ciki. Ko kuma kaga waɗanda suke bin addinin da yake kawai zukatansu da kwakwalansu ne suka shato musu, yana bautan gunki, yana bautan tauraro, yana bautan saniya, ababen bauta koma bayan Allah da yawa. To haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya samu duniya. Duniya dai ta cike da duhu gabaki ɗayanta, babu tsarkin zuciya, babu tsaftan ɗabi'u da halaye, babu kuma hanya mai kakkiya da za ta sadar da mutum zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. To sai Allah ya aiko shi da shari'a. To wannan aiko shin da Allah ya yi, liyuzhirahu ala ad-din kullihi, domin ya rinjaya da shi akan duk wani addini. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba, sahabbansa Abu Bakar, Umar, Uthman, Aliyu ba su karkare ba har sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya rinjaya da addinin shi akan kowane addini a duniya. Akwai addinai bila adadin, amma ba a jin motsin kowane addini sai addinin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko. Shi yasa malamai suka ce wannan liyuzhirahu ala ad-din kullihi bi saytaratihi, addinin musulunci zai danna kowane addini. Wa zuhurihi, addinin musulunci zai bayyana sama da kowane irin addini. Wa hukumihi, hukuncin addinin musulunci zai danna duk wani hukunci a duniya kuma. Wannan la shakka ya faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kuma hanyoyin da Allah subhanahu wa ta'ala zai amfani da su domin ya tabbatar da wannan manufa hanyoyi ne guda biyu. Hanyoyi ne guda nawa? Guda biyu. Ko dai hanyar bayani, ko kuma hanyar asaif, ko hanyar wa'azi da karantarwa da ilmantarwa da da'awa zuwa ga tafarkin Allah, da harshe, ko da aiki, ko da alƙalami, ko da ma kowane irin wasila da ake da ita, ko kuma ta hanyar takobi a fito a yaƙi sai an karya ƙarfin duk wani wanda ke shirka da Allah ya ci ya sha bamban da tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala. Waɗannan hanyoyi guda biyu su Allah ya amfani da su wurin ɗora addinin musulunci akan duk wani addini. Sai ya kasance zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama an faro da a wannan fa daga mutum ɗaya ne, aka zama biyu, aka zama uku, aka zama hudu, aka zama goma, aka zama biyar, sai ga addinin musulunci inda yake danne miyagun aqidu, miyagun addinai. Dubi da irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga garin Makka cikin izza da buwaya, wanda da ana ganin shi mutum ɗaya ne, ana azabtar da mabiyansa, amma yanzu ya shiga shi ke da wuka da nama, shi ne zai tsara a yi kaza, a bar kaza, a fitar da kaza, a rushe kaza, a gina kaza, a tabbatar da kaza. Kuma a lokacin nan babu wanda ke da bakin da zai daga ce ba haka za a yi ba. Ya dunkwafe maguzanci gabaki ɗaya. Dubi irin yadda suka rushe ƙasan Faris a zamanin Sayyidina Umar, masu bautan wuta, ‘yan Iran, duk maguzanci ne. Dubi inda Allah ya ruguza su gabaki ɗaya. Ya zama babu wani wanda ke iya daga kara a cikin masu bin addinin maguzanci. Dubi irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a kan Yahudu a garin Madina, aka kori Banu Qurayza, Banu Nadir, ga su can Banu Qaynuqa a gefe, duk manzon Allah ya dankwafe su. Su ne Yahudu a duniya, ƙarfin Allah subhanahu wa ta'ala ya danne su gabaki ɗaya har aka kore su suka koma Khaibar. Sayyidina Umar ma ya ƙara fatattakansu, aka karye ƙarfinsu. Ba wani ba Yahudi da ke iya magana a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa, an karya su. Dubi inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya bashi galaba akan Kirista har sai da dangana da kasar Rome lokacin da ya tafi Tabuk. Mutanen Tabuka kun san a Tabuka ba ayyaki ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu labarin cewa mutanen Tabuka wai suna shirye-shiryen su kawo mishi hari. Suna shirye-shiryen su kawo mishi hari. Kafin su ma akai gare su. Annabi ya ce a shirye akai musu yaki. Garin Tabuka yana da alaka da wani yanki na kasan Sham da yanki na Rum. A wancan lokacin duka amma kudin haka yake. Ya shiga kasar Rum. Kasan Italy. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi kintsiye shiri ya doshe shi ya kai musu hari tun da suka ji labarin cewa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama nan ya kawo musu hari ya baro kilomita 700 ya baro kwazazzabai ya baro wahalhalu ya kuma zo a lokacin da ake matsalancin rana lokacin da rana tana garjinta sosai suka ce kai wannan mutum tashin hankali ne ba za a iya jari shi ba ga wannan zafin rana amma yake ta hamada yake ta duwar watsu ya kawo mana hari ba za mu iya jari shi ba ga tsawon tafiya suka ce wannan mu gudu kawai kafin manzon Allah ba duk sun gudu an karya su annabi ya shawarci waɗansu daga cikin sahabbai mu dangana zuwa ga mu shiga cikin Rome ko mu koma sayyidina Umar ya ba da shawarar cewa manzon Allah ai magana ta kare kuma ai Allah ya riga ya karya maka su mu koma kawai tun daga lokacin nan babu wani kuma Kirista da ya ƙara magana a duniya da wannan sai ya tabbata da magozanci da yahudanci da kiristanci gabaki daya ya narke a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suke rayi shine ma'anar li wuhirahu ala din kulli sai dai kawai ka ji manzon Allah ya aika ma sarkin ƙasa kaza kan musulunta ko kuma wannan mulkin naka ya koma kaskanci in ya musulunta ya makan shiga ta in bai musulunta ba kuma sai ga an karya shi da izinin Allah har kasan Afrika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya aiko kasan Habasha Allah ya ce maka Ashama shine sarkin Habasha Najashi kenan Ashama ya musulunta ya miƙa wuya ga Allah subhanahu wataala har lokacin da ya mutu annabi ya mishi salatul ghaib zamanin sahabbai ko zamanin sayyidina Umar musulunci ya shigo Afrika sosai ya shigo har ma masu tarihi suna cewa har Najeriya nan zamanin sayyidina Umar addinin musulunci ya shigo a duniya dai babu wani inda Allah madaukakin sarki bai kai addini ba sahabbai sai da suka kai ga kasashen turawa a zamanin sahabbai da bayan sahabbai kadan zuwa shekara ta 70 da wani abu har irin su Andalus duk an ce su da yaki fa Spain duk an ce su da yaki duk sun rusuna ma Allah subhanahu wa ta'ala li zahirahu ala din kulli to wannan cin nasara na farko kenan hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana bada labarin cewa addinin musulunci zai mamaye duniya sai na Aisha take tambaya Annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa ai wannan alƙawarin na Allah huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li zahirahu ala din kullihi walau karihal mushrikun Nana Aisha take cewa manzo Allah ai Allah ya riga ya gasgata wannan alƙawarin nan shi sai ya ce mata ina yake Aisha ai abin da ya faru din nan sashin wancan alƙawarin na Allah ne amma ƙarin budi yana nan a gaba akwai wani ƙarin budi baya ga wannan da ya faru a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani ƙarin budi da zai zo a nan gaba shine Shaykhul Albani a cikin littafin shi Silsilatu Ahadithus Sahiha a farkon littafin shi hadisin da ya fara da shi kenan hadisin mustaqbalul islam menene makomin addinin musulunci a nan gaba ya kawo waɗansu hadisai waɗanda cikin hadisan da ya kawo akwai wannan hadisin wanda mun kanta shi a cikin kitabu tawhid inna allah zawali al-ardh ra'aytu mashariqa wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiya li minha mun kanta shi a cikin kitabu tawhid har kasashen dake gabashin duniya da yammacin duniya duk mun kawo anan Manzon Allah ya ce addinin musulunci sai ya mamaye kasashen gabashin duniya da yammacin duniya gabaki daya kuma yanzu haka abin da muke gani addinin musulunci ya mamaye su sabanin abin nan sabanin hagu da daman duniya Annabi sallama bai ce an nuna mishi mulkin shi ya mamaye su duka da ƙarfi kamar yadda ya mamaye gabas da yamma ba. Sannan ga irin su hadisin da manzo Allah yake cewa Allah sai ya cika wannan al'amari na addinin musulunci la yablughanna hadha al'amr ma balagha al-layl wa an-nahar. Matukan dai dare da yini suna nan suna sabani, wallahi sai addinin musulunci ya kai duk inda baka tsammani. Manzon Allah ce la yatruku baita madarin wala wabarin illa adkhalahu Allahu hadha ad-din. Allah ba zai bar wani gida na bulo ko gida na irin hemomin nan da ake fatu. Duk wani gida da ka sani ko na bulo ne ko na fata ne ko na danni ne, Allah ba zai bar shi ba sai ya shigar da wannan addini. Bi izzi azizin aw bi dhulli dhalilin. Da ƙarfin wani mai mulki ko da ƙasƙancin wani ƙasƙantacci. Manzon Allah ce izzun yu'izzu Allahu bihi al-islam wa dhillun yudhillu bihi al-kufr. Ƙarfi ne da Allah zai taba addinin musulunci zai kuma raunana kafirci. Haka al-Imam Hakim da Ibn Hibban suka rawaito. Ala ayyi hal, akwai cin nasara a gaba ƴaƴan uwa musulmi, kuma zaka lura irin shimfiɗan da duniya take kai yau yanzu. Zaka gane shimfiɗan cin nasara ne da manzon Allah ya alƙawarin zai faru a ƙarshen duniya. Ka lura duk lokacin da aka yunƙuro ana faɗa da addinin musulunci, ana yaƙi da ta'addanci, a lokacin addinin musulunci yafi samun baƙi masu karɓan shi. Duk lokacin da aka takura ma addinin musulunci, a lokacin addinin musulunci yafi farin jini gurin kafirai. Sai su yi ta bibiyan shi, suna karɓan shi, suna musulunta. To don haka cin nasaran addinin musulunci yana gaba. Da haka cin nasara biyu ne da wanda ya faru a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama, bayan wannan kuma an sami ƙarerai masu ƙaryan annabta, masu ƙaryan kaza, an sami yadda musulmi suka yi rauni, kafirai suka danne su. Amma wallahi alƙiyama ba za ta tashi ba sai addinin musulunci ya dawo da karsashinsa da kuzarinsa, ya mamaye ko ina yarin jaye su, ya kafa dokokinsa da hukunce-hukuncensa. Haka kuma al'amarin zai ci gaba daga nan har ya zuwa bayyanan Mahdi, bayyanan Annabi Isa ɗan Maryam, lokacin da duniya za ta koma cikin adalci da tafarki madaidaici. Annabi Isa zai yaƙi kiristanci, zai yaƙi maguzanci, zai yaƙi duk wani kafirci da ka sani. Addinin musulunci zai zama ya mamaye ko'ina natsuwa da walwala da kwanciyar hankali da wato ragadul aish, hankali kwance, za a riƙa rayuwa a duniya. Ga aminci zai mamaye ko'ina. Haka nan za a zauna har ya zuwa kuma lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai aiko da wata iska a ƙarshe-ƙarshen duniya kenan. Da manzo Allah ke faɗi a cikin hadisi, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haq la yadurruhum man khazalahum aw khalafahum hatta ya'ti amrullahi. Har al'amarin Allah ya zo, al'amarin Allah nan shine wannan iska da ya zo a cikin hadisi, cewa ƙarshen duniya Allah zai aiko da wata iska wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai ɗauki rayukan mummunai da ita. Duk wanda ya shaƙi iskan nan cikin mummunai za ta bi ta hammatansa, duk wanda ya shaƙi ta shi kenan zai mutu ya bar duniya. Sai ya kasance duniya babu wanda zai rage sai fajirai, kafirai, asharari wanda a kansu ne kuma alƙiyama za ta tashi. Allah ka sa mu gama lafiya. Sai yake cewa waqafa billahi shahida, Allah ya isa ya zama mai shaida, wato shaida akan gaskiyan Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da kuma irin gaskiyan saƙon da ya zo da shi. Mali ya ce wa ashhadu an la ilaha illallah, ina shaida lalle babu abin bauta da gaskiya sai Allah, wahdahu la sharika lahu, shi kadai yake ba shi da abokin tarayya. Duk inda ka ji an magana akan shahada, to ka riƙe wannan da kyau. Abubuwa guda uku ne suke faruwa sannan a samu shahada. Na ɗaya dai sai an sami al-ilmul yaqini, al-ilmu al-yaqini. Na biyu sai an sami an-nubu, shine al-iqrar. Sai an sami al-ilmu al-yaqinu al-iqrar. Abubuwa guda uku kenan, al-ilmu al-yaqinu al-iqrar. Wato ya kasance abin nan da ka furta ka san shi ne, sannan sanin nan na yaqini ba na shakka ba. Idan da mutum ya san gaskiya yana da tabbaci a kanta amma bai furta ta ba, bai zama shahada ba. Idan da mutum ya furta wani abu ya bada shaida akan wani abu amma ba gaskiya ba ne, bai zama shahada ba. Idan da ya furta ya san abin ne amma yana da ɗan shakka, to ko haka ne ko ba haka ba ne, ba dai zan iya tantancewa ba, bai zama shahada ba. ka lura idan alƙali ya kira ka ka bada sheda a kotu sai ka zo alƙali ya ce to ina son ka ba mu sheda akan wane ne ko wane ko wane ne wane ne ke da wannan dukiyar sai kai shiru da bakin ka amma fa ka sani za a ce ka bada sheda baka bada sheda ba to a ce da ka zo sai ka bada sheda ka ce lalle wannan dukiyar na wane ne lalle wannan dukiyar na wane ne duk da ba na sani bane alƙali zai karba to dauka to ku tsaya koi sai ka ce tabbas wannan ko kuma wannan dukiyar na wane ne kaga ka furta kuma ka fadi ka fadi kana da ilimi akai amma sai da ƙarshe ka ce mu alƙali shekarun da sun yi nisa in dai ba manta ba lalle nashi alƙali ba zai karɓi wannan a matsayin shaida ba da haka sai an samu ilimi an samu yaqini kuma ka fito ka furta to shine sai a kira shi shaida to shine idan ka ce wa ashhadu an la ilaha illallah wato ana saran ka san Allah kenan yanzu ka san shi da sunayensa da sifofinsa da cancantan shi da bauta ka san wannan sannan kuma babu wani shakka a ciki ko misqala zarratin sannan sai ka fito kai ikrari ka fadi to a lokacin nan sai a kira shi shaida shine yake cewa ashhadu an la ilaha illallah ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah wahdahu la sharika lahu Allah shi kadai yake bashi da abokin tarayya iqraran bihi wa tauhidan ina mai iqrari da wannan wannan kaman ƙara jaddada abin da ya faɗi iqraran ina mai ƙara shelanta wannan duniya ta ji kowa ya ji wannan ya kuma bani shaida a gaban Allah cewa tabbas na farta ta wa tauhidan ina mai kuma tsarkake wannan abin da na kudurtan a cikin zuciyata shine wa tauhid wato ainihin dama tauhid ma'anin shi ifrat ina mai tsarkake Allah akan wannan abin da na shaida wa ashhadu anna muhammadan kuma ina shaida lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama abduhu wa rasuluhu bawan Allah ne kuma manzon sa ne wannan shine kololuwan daraja ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ka sifanta shi da matsayin bawan Allah kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida tsira da amincin Allah duk inda kaji an magana akan as-salatu da yace sallallahu alaihi Allah kai salati gare shi ma'anan salatin Allah shine yaban Allah shine zo a cikin sahih al-bukhari daga wancan babban tabi'i abul aliya yace salatu Allah shine as-sana'u ko kuma sana'uhu ala abdihi idan Allah ya yabi bawa to yayi mishi salati kenan ila an gani sallallahu alaihi Allah kai salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama wa alihi da alayansa alayan annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai maganganu da yawa amma magana mafi inganci kamar da al-imam ibn al-qayyim ya tabbatar a cikin littafin jalawul afham shine waɗanda suka bi tafarkin annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan ko suna cikin alu ali alu aqil alu abbas alu wane ne ko ba su ciki in dai sun bi tafarkin annabi sallallahu alaihi wa sallama su ne alihi saboda a lafazin alu a larabce suna nufin duk wanda yake karkata zuwa ga wani abu ko wanda yi alaka da wani abu ko ta ɗabi'a ko ta addini ko wani hali ko makamantan wannan akan kira shi al akan wannan al'amari da haka idan aka ce ali muhammadin sallallahu alaihi wa sallama to akwai mutanen gidansa mummune a cikinsu sannan kuma akwai waɗanda suka bi shi a tafarkin addini muna fatan muna cikin wannan da izinin Allah wa sallama tasliman Allah kai sallama da kubutarwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama tasliman mazidan kubutarwa wanda zai ta karuwa daga nan har tashin alkiyama to wannan shine shimfidan da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yayi sai ya shiga cewa amma ba'du bayan haka to akan nan amma ba'dun zamu dakata insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa sai mu shiga cikin ainihin littafin kai tsaye abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya abinda ya fi ƙarfin mu Allah ka iya mana abinda muke iya Allah ka taimake mu Allah ka tsare mu ka tsare mana imani Allah ka shiryatar da mu ka shiryatar da zuri'an da ka ba mu Allah ka dora mu akan daidai mu rayu akan ta mu mutu akan ta a ranar tashin alkiyama ka tada mu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya Allah abinda ya dame mu a wannan ƙasa na kunci da tsanani da wahala da matsalan tsaro Allah ka shiga cikin al'amarin Allah ka daukake mana wannan bala'o'i Allah ka daukake mana wannan azaba Allah ka amintar da mu daga tsoro ka ciyar da mu daga yunwa Allah ka yalwata arzikinmu Allah madaukakin sarki ka jatta zakatunmu da halayenmu Allah ka shiryatar da mu tafarki madaidaiciya Allah ka taimaki shugabanninmu ka ja hannayensu zuwa ga daidai Allah ka azurta mu da yin musu da'a tafarkin sunna magabatanmu Allah ka gafarta musu idan mutuwanmu ta zo Allah ka sa mu cika da imani wa sallallahu baraka ala nabiyil karim wa subhanakallahumma wa bihamdika